Been talking about. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Murtala Faruk Sanyin na. Muka sake dawo a cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da wasu masu fada aji da 'yan siyasa ke kokawa akan sabbin takardun kudin naira da wa'adin da aka tsara ta maye gurbin tsofaffin kudin. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce talakawa ba su da irin waɗannan kudaden da za su damu kan wa'adin da aka tsara. Kamar kowane daren Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatarwa. Da ma labaran wasanni. Kama kafin nan ga Murtala Sanyin na da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sojojin Somalia da mayakan ƙawance na sa kai sun kashe mayakan Al-Shabab 100 a wani farmaki a tsakiyar yankin Shabele, kamar yadda ma'aikatar watsa labaran ƙasar ta bayyana a yau Asabar. Yan kwanaki bayan da aka kashe wasu mayakan na Al-Shabab 49 a kudancin yankin na Shabele, mataimakin ministan watsa labarai na Somalia Abdulrahman Yusuf Aladala ya faɗa wa manema labarai a Mogadishu cewa sojojin ƙasarmu da sashen binciken tsaro na sirri da kuma mayakan sa kai na cikin gida tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun gudanar da wani samami a yankin tsakiyar Shabele, inda suka kashe kimanin mayaka 100 na Al-Shabab ciki har da kwamandojinsu 12. Al-Adala ya ce an tsara samamin ne tare da manufar wargaza shirye-shiryen mayakan na ƙarshe domin kai wani hari kan dakarun gwamnati a yankin. Ya ce mun sami bayanan sirri ne akan kyakkyawan shirin da suka yi na kai hare-hare kan dakarunmu, kuma an kai samamin ne domin wargaza shirin nasu. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahotonta na sirri da aka wallafa a shafinta na Twitter a yau Asabar cewa akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya, tana kuma harba makamai maras albarusai kan Ukraine. Wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ga rikicin wani makami kirar AS-15 Kent da aka harba ta sama, wanda aka kera a shekarun 1980, kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin. Ma'aikatar ta ce ko da yake irin waɗannan makaman kan iya haifar da wata illa ta hanyar ƙarfin harba makamin ko kuma sinadarin da yake fitarwa, akwai yiwuwar ba za a sami cimma tasirin da ake son yayi ba ga waɗanda aka harbawa. Rasha na fatan kawai makaman za su yi amfani ne a zaman baddakama da kuma karkatar da hankalin na'urorin kariya daga harin sama na Ukraine. Ma'aikatar ta ce ko ma dai menene manufar Rasha, wannan lamari na nuni da yanayin karanci da Rasha din take ciki, musamman na makamai masu cin nisan zango. Masu zanga-zanga sun yi mace akan titunan Urumqi, babban birnin yankin Xinjiang na China, domin nuna bacin ransu akan tsawaita zaman kulle na annobar COVID-19. Zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Urumqi a ranar Alhamis, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri, haka kuma sun tauye mazauna ginin daga ficewa. Zanga-zangar ta kuma biyo bayan wata tattaunawa ta intanet da yanzu aka shafe ta a kafafen sada zumunta na China, da ke saka ayar tambaya kan yadda 'yan kallo ba su saka takunkumin rufe fuska ba a wasannin gasar cin kofin duniya, yayin da China ta ci gaba da tsanantawa 'yan ƙasar ta kan dogon zaman kulle. Fiye da ƙasashe 120 a sauran sassan duniya sun ɗage dokokin taƙaita zirga-zirga na annobar COVID-19 da daɗewa, a cewar wani da ya wallafa tambaya wanda ya ce yana zaune ne a arewa ta tsakiyar lardin Shaanxi, inda nan ne da daɗaɗɗen babban birnin China na Xi'an. Birnin na Urumqi ya kasance a cikin dokar kulle tun a watan Agusta, to sai dai kuma birnin na samun sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19 har 100 a kowace rana. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ministocin lamuran cikin gida na kasashen Turai a jiya Juma'a sun yi na'am da tsarin kungiyar tarayyar Turai ta EU na tsara isowar baƙin haure bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton yan gudun hijira da ta barke tsakanin Italiya da Faransa. Faransa ta zargi Italiya da kyan mutunta dokar teku ta hanyar mayar da wasu jiragen ruwa da ke karkashin kulawar wata kungiya da ba ta gwamnati ba farkon watan nan, da zafafa batutuwan sasanta rikici a Brussels domin haddasa wata sabuwar takaddama ta EU akan lamarin da ke da alaka da siyasa. Dukkan bangarorin dai sun bayyana taron da cewa yayi armashi sosai, ko da yake ministan lamarin cikin gida na kasar Czech Vít Rakusan, wanda kasar sa ke rike da shugabancin kungiyar ta EU, ya faɗa daga bisani cewa dukkan mahalarta taron sun amince cewa akwai sauran aiki a gaba domin samun maslaha mai dorewa. Ya ce ministocin za su sake taro a ranar 8 ga watan Disamba domin gudanar da muhimmiyar tattaunawa mai wahala. Mataimakin shugaban hukumar tarayyar Turai Margaritis Schinas, kwamishinan da aka dorawa alhakin bunƙasa hanyoyin rayuwa na Turai, ya ce nahiyar ta Turai ba za ta ƙara yarda da zama kan maslaha ta wucin gadi ba. An rufe rumfunan zaɓe yau Asabar a Taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba Tsai Ing-wen ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na ƙudurin tsibirin na kare demokradiyyarsa a daidai lokacin da halayyar tsokana ta China take daɗa ƙaruwa. Zaɓen na magajin gari da hakiman gundumomi da kuma kansiloli sun karkata ne kan lamuran cikin gida kamar annobar COVID-19 da manyan laifuka, haka kuma waɗanda aka zaɓa ba za su sami damar saka baki akan ƙudurorin ƙasar China ba. To sai dai Tsai ya bayyana zaɓen da cewa ya sha gaban na cikin gida, yana mai cewa duniya tana kallo yadda Taiwan take kariya ga demokradiyyarta a daidai lokacin zaman tankiya da China wadda ke kirarin cewa tsibirin yankin ta ne. Tsai ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa Taiwan tana fuskantar matsin lamba daga waje. Faɗaɗa mulkin mallaka na China yana haifar da ƙalubale ga jama'ar Taiwan a kowace rana domin tabbatar da tsare iyakokin yanci da demokradiyya. China ta gudanar da ayyukan soji na yaƙi a kusa da Taiwan a watan Agusta domin bayyana bacin ranta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai a Taipei.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da wasu masu fada a ji da 'yan siyasa ke kokawa a kan sabbin takardun kudin naira da wa'adin da aka tsara ta maye gurbin tsofaffin kudin, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce talakawa ba su da irin waɗannan kudaden da za su damu kan wa'adin da aka tsara.
To ni da na imani wa'anda suka yi wannan sun fi ni sani ko masu hankali ne. In sun ga zai cutas to gurin tabbika me za ka yi da miliyan 100 na naira a gidanka? In kana da ita me za ka gida ita? Me yasa ba ka yi ta wanke ba? To me aka yi wani sabo? Kun kudin nan ba ce aka yi an kwace muka ba, ce aka yi duk kudin da kake da su kai su banki shikenan. In ka tashi sai ka sa ta bankin, amma in ka je ka san biliyan 500 a gidanka tsaba dan Allah me za ka yi da su? Kana da munan nahi kenan ko? Kuma an ce kudin da aka sa fiye da rabin su wanda banki take bada an rasa inda suke, ba su cikin bankin sakta din
kashi 80 cikin 100.
To ba su a bankin sakta, suna hannun mutane irin ku da gidajen ku da gonakin ku da abin nan.
To yanzu ya za a yi a yankunan da babu bankuna kamar Katsina, kashi 70 cikin 100 na kananan farko yankunan babu bankunan.
Ai nan wannan ba su da kudin boye wajen ba, ai ba nan kudin suke ba. Ina mun ba kawai aje wanzu kudin da yake bai yawa can za da Allah umar kai magana inda kudi biye kuna can dai inda kuke kudi ku san inda suke. Amma shi ba kawai ba mun ga mayan in aka hido da ka'idojin za mu ga yadda za mu taimaka mutanenmu na ƙauye su canza kuɗaɗensu, za mu gani za mu taimaka musu. Amma dai manyan kuɗi to suna hannun manyan mutane, saboda haka su suke da matsala. Talaka bai da ita
ku yan siyasa mai kokarin matsala wanda
to Allah ya sa ni cikin wannan dan siyasar daban da wannan matsalan. In gobe kai canji ba zai shahe ni ba, domin kudin da suke hannuna za a iya canza musu a banki, kuma an ce ma na wannan idan ba ba zan ji tsoron a ce na mene ne haɗan da canji, wani tsoron canji.
To, akwai wani abu na mulki da jiha take yi da tarayya wanda ya taimaka ka tuna ko kuma ya zama ma ka tuna wata matsala na tarnaƙi a wurin more rayuwar al'umma ta tsanjiya gwamnatin ka.
Babu. Actually, in ka kalli intervention da social intervention da gwamnati tarayya ta yi, a nan jihar an kashe kuɗi fiye da biliyan 38 wanda aka ba mutane da direct money transfer da school feeding da money market da anka grower gati billions ne kusan hannun mutane. Saboda haka mu babu wani inda muka samu tarnaki da gwamnatin tarayya akan wani program da suka kawo wanda muke jin zai amfani jama'a, babu da wani matsala.
To, a gaida Umar Faruk Sanyin na yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara-nasara huntuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka: ko yaya gurɓatacciyar iska take? Naji masana sun yi hasashen cewa gurɓatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030. Shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama? To, idan malam mai nasara-nasara huntuwa na saurare, ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawan Najeriya, wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka.
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Dana fahimce shi tambayinsa kashi biyu ne. Na farko, yana so ya sani yawan gurɓataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki ɗaya. Sannan na biyu kuma ya ce, to menene illan wannan iskar a wajen bil'adama? To, wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To, zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurɓataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki ɗaya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki ɗaya. So, sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa, sabida haka shugabannin duniya gabaki ɗaya hankalin kowa ya tashi, kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa. Ina gani shi ne ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyun da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki ɗaya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurɓataccen iskar da ake fitarwa. A ƙarshe an tsaya da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskar da ake fitarwa din nan. So, kasashen duniya gabaki ɗaya kowa ya ba da bati daidai yadda zai iya rage. Wasu sun ba da shi nan da shekaru 20, wasu shekaru 30, wasu shekaru 50, 70 masu zuwa. Zan iya ce kamar mu a Najeriya, na ji jawabin da shugaban ƙasarmu ya yi a wannan taro. Ya ba da bati akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fidda iskar nan nan da shekara 2030, kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan. Kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kuɗaɗen da za a bukata a cimma wannan matsaya din. Kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan trillion 100 kamin a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurɓataccen iska a Najeriya. So, ire-ire kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To, amma ba nan ne matsalan ba, inda matsalan yake shi ne lallai kasashe masu tasowa su suke da week abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. To, duk da a wannan jawabin su da naji su ma sun raise wannan damuwa din. To, a can dai naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara, inda suka tsaye da matsayi ɗaya kowane shekara za su taimaka da kuɗi trillion 100. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din. To fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu. So menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon. To idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya. So illan shi ne yana haifar da illoli da yawa. So idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan, shi wannan mai tambayan menene illansa ga billa adama. Illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shi ne ke haddasa abinda muke fada dumaman yanayi, wato global warming kenan. A nan za ka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba. To farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shi ne canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake. Misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa, ruwan sama ana karancinsa ba a shi yake yi musu ba. To sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma ƙasa, inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wa'annan wuraren sai ya mai da su su dama suna cikin hamada. To sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka ga kuma yayi yawa. Idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fari. Sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa. In ka duba abin da documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan za ka gani mafi yawa an samu ambaliya ba na kaɗan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shi ne wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi. Amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam. Musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo na skin cancer. To shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai yayi yawa dama wancan shi yake tare shi. Yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells. Wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka. To yawan wannan abin din na wannan bangaren jini din na shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin din ya zama destroyed, to zai zama to kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba, kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma. So sai ya zama to cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko kuwa an yake su ba raka ji ba ma, sai ya zama to ɗan kaɗan daga cikinsu yanzu sai ya kawo maka illa, ya kawo maka rashin lafiya. To zai zama to kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam. So shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurɓatacce iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe, musamman wannan factories wurin harkokin abin da din nan. Kasashen duniya waɗanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska ɗin, su ma sun sani saboda suna so su gina economy ɗinsu. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation, wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Netherlands. Wannan kasashe guda uku ne, kamar akwai Holland, akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta, su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands. Su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya. So aka ce wannan gurɓatacce iskan da waɗannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan, yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa 53. Yawa Afirka kasashe 53 da wato countries guda 53, wannan state guda uku a kasashen Turawa waɗanda suke kira kansu the Netherlands, the highly industrialized nations of the world, abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gabaki ɗaya put together su 53 nan suke fitarwa. To ka gani, to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gabaki ɗaya inda za su sai da matsaya ɗaya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu, saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke, saboda don a rage yawan gurɓataccen iskan da yake fita. Amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi, za a iya yi shi. Amma ina gani wannan shi ne babban kalubale a gaban kasashen duniya, sai da matsaya da har a cima burin abinda aka tattauna a wannan mitin da aka kare, wato COP27 wanda aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba, da wanda ya hada shirin Haile Haile, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon goben lafiya.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da shirin wasanni a takaice.
Kasar Faransa ta kasance ta farko da ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu, wato zagaye 16 na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar, bayan da a yau Asabar ta yi nasarar doke Denmark da ci 2-1 a wasan su na biyu na rukunin D na gasar. Yanzu haka Faransar ce saman rukunin da maki 6 da ta samu bayan samun nasara a dukkanin wasannin ta biyu na rukunin, yayin da Australia ke binta da maki 3 bayan da ita ko ta yi galabar doke Tunisia da ci 1 da nema a yau. Tunisia da Denmark dai suna da maki 1-1 ne a rukunin, wanda ya sa ba za su iya cimma Faransa ba a yayin da ya rage saura wasa 1-1 a matakin na rukuni. A ɗaya bangaren kuma, kasar Saudi Arabia ta sha kashi yau Asabar a hannun Poland da ci 2 da nema a wasanta na biyu na matakin rukuni na gasar kwallon kafar cin kofin duniya a Qatar. Shahararren dan wasan kasar Poland da ke takale da kungiyar Barcelona ta kasar Spain, Robert Lewandowski, shine ya zurawa kasar ta Poland kwallo ta biyu, wadda kuma ta kasance kwallon sa ta farko a tarihi da ya taba zurawa a gasar ta cin kofin duniya. Duk da yake har bugun penalty kasar ta Saudi Arabia ta samu, to amma kuma ta kasa zura kwallo ko daya a wasan na yau domin wanzar da ci gaba da samun nasarar ta a gasar ta bana. A wasan ta na farko dai, idan za a iya tunawa, ta baiwa duniya mamaki sa'ad da ta sami nasarar doke Argentina da ci 2-1, lamarin da ya sa gwamnatin kasar ma ta ayyana ranar hutu domin murnar wannan nasara. A yayin da kuma wasu rahotanni suka ce an yi wa 'yan wasan alkawarin kyautar mota ta alfarma kowannensu. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika, wato CAF, ta yi murna tare da taya Senegal murna na kasancewa kasar Afrika ta farko da ta sami nasara a wasar gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a Qatar. Hukumar ta CAF ta jinjina wa 'yan wasan na Teranga Lions na Senegal da kocin su Aliou Cisse bisa ga nasarar da kasar ta samu na doke Qatar, wadda ke karbar bakuncin gasar da ci 3-1 a jiya Juma'a. Hakan kuma ya sa Cisse ya kafa tarihin kasancewa koci dan nahiyar Afrika na farko da ya sami nasara a wasanni biyu na gasar cin kofin duniya. Wannan nasarar kuma ta kara haɓaka damar da kasar take da ita na samun tsallakewa zuwa zagaye na gaba na gasar, bayan kashin da ta sha wasanta na farko na gasar, inda Netherlands ta doke ta da ci 2-0. To sai dai kuma Senegal din tana buƙatar samun nasara a wasan ƙarshe ta matakin rukunin nasu na A da za ta buga da Ecuador kafin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar. Yanzu haka dai ba a san macito ba a rukunin na A, domin kuwa dukkan ƙasashe uku na Senegal da Ecuador da kuma Holland kowannensu na iya samun tsallakewa zuwa mataki na gaba.
To a gaida Mutala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
To Hadiza, a takaice, sojojin Somalia da mayakan kawance na sa kai sun kashe mayakan Al-Shabab 100 a wani farmaki a tsakiyar yankin Shabele, kamar yadda ma'aikatar watsa labaran kasar ta bayyana a yau Asabar, yan kwanaki bayan da aka kashe wasu mayakan na Al-Shabab 49 a kudancin yankin na Shabele. Mataimakin ministan watsa labarai na Somalia, Abdulrahman Yusuf Al-Adla, ya faɗa wa manema labarai a Mogadishu cewa sojojin kasar mu da sashen binciken tsaro na sirri da kuma mayakan sa kai na cikin gida, tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa, sun gudanar da wani samami a yankin tsakiyar Shabele, inda suka kashe kimanin mayaka 100 na Al-Shabab ciki har da kwamandojin su 12. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Asabar cewa akwai yuwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya, tana kuma harba makamai maras albarusai kan Ukraine. Masu zanga-zanga sun yi maci a kan titunan Urumqi, babban birnin yankin Xinjiang na China, domin nuna ɓacin ransu a kan tsawaita zaman kulle na annobar COVID-19. Zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Urumqi a ranar Alhamis, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri.
Thomas sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Murtala Faruk Sanyin na, wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Baba Makeri da ya haɗa mana shirin, da ma injiniyar tamu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.